من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka, majalisin da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin a masallacin babban asibitin tarayya Federal Medical Center da ke garin Azare a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Juma'a 20 ga watan Zulqa'ada, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya yi daidai da 9 ga watan 6 shekara ta 2023. Wannan ita ce halka ta 17, in ba a mance ba a halkar da ta gabata, halka ta 16 kenan. Mun karanta bayani dangane da shayarwar Halimatu Sa'diyya ga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a kauyen da ake kiransa Badiyatu Bani Sa'd. To, ba mu karkare bayani ba, lokaci ya cin mana. Mun tsaya inda yake cewa fakanar radi'ul mahmudu min nasibi halimata binti abi zu'aib as-sa'diyya. Abun shayarwa wanda yake abun yabo sai kasance daga kasan Halima yar abi zu'aib, wacce ake danganta ta zuwa ga kakanta Halimatu binta Abi Zu'aib bin Sa'd, sai ake danganta ta ga Sa'd, ake ce mata As-Sa'diyya. Wannan gabar anan muka tsaya makon da ya gabata. To, sai ci gaba da bayani dan ya ƙara bayyana mana wace ce wannan Halimatu As-Sa'diyyar, wacce ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace wasmu zawjiha Abu Kabsha, kuma sunan mijinta shine Abu Kabsha. Wannan ba zai zama shine asalin sunansa ba, kusan zai iya zama laƙabi. Dama Laraba, kamar yadda muka sani, galibi mutum zaka samu yana da sunaye guda uku: asalin sunansa na yanka wanda aka rada masa, sai kuma laƙabinsa, sai kuma alkunyarsa. Wasu sun fi shahara da alkunyarsu, kamar irin su Abu Huraira. Kaga Abu Huraira ya fi shahara da alkunyarsa, irin su Ummu Salama, irin su Abu Salama, irin su Ummu Sulaimin. Zaka ga irin waɗannan sun fi shahara da alkunyarsu, irin su Abu Sa'id al-Khudri, irin su Abu Ayyub al-Ansari. Wasu kuma zaka ga sun fi shahara da laƙabinsu. To, shi wannan miji na Halimatu Sa'diyya Abu Kabsha laƙabi ne gare shi, ba asalin sunansa kenan ba. Asalin sunansa Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di, Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. To, amma ya fi shahara da laƙabinsa. Wasu mu zaujiha Abu Kabsha, kuma sunan mijin Halimatu Sa'diyya Abu Kabsha. Yanzu mijin Halimatu Sa'diyya ya zama baban Annabi na shayarwa, ita kuma Halimatu Sa'diyya ta zama mahaifiyar Annabi na shayarwa. Wa huwa alladhi kanat quraishun tansubu lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hina ma yuriduna al-istihza'a bihi fa yaquluna hadha ibn abi kabsha yukallamu minas sama. Wannan yana mana ƙarin bayani ne dangane da wannan miji na Halimatu Sa'adiyya da kuma yanda ake danganta annabi zuwa gare shi. Yace wa huwa alladhi kanat quraishun tansubu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan Abu Kafsha mijin Halimatu Sa'adiyya shine wanda Quraishawa suke danganta annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi. Amma fa ba haka kawai suke danganta annabin zuwa gare shi ba. Hina ma yuriduna listihza'a bihi, lokacin da suke so su yi izgili wa annabi sai su ce masa Ibnu Abi Kafsha, tunda Abu Kafsha mijin Halimatu Sa'adiyya ne, ita kuma ita ta shayar da annabi, ka kenan shi mijinta zai zama mahaifin annabi na shayarwa. To in sun tashi suna so su yi izgili wa annabi sai su danganta shi zuwa gare shi. Me yasa suke danganta shi zuwa gare shi? Saboda mutum ne makaskanci. Haka yanzu an danganta ka zuwa ga makaskanci, ai an kaskantar da kai. Sannan kuma bayan makaskanci mutum ne talaka futuk, ba shi da cin yau balle na gobe, yana cikin matsi na rayuwa. Sannan kuma mutum ne da ya fito daga makaskanciyar kabila, cikin kabilun Larabawa, ba Quraishi bane. Ko mun san Quraishawa kabilu ne, kabila ce wacce ba kabilar da ta kai ta girma da daukaka cikin kabilun Larabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewar Allah madaukakin sarki ya zabi kabilar Kinana, ya fifita ta cikin sauran kabilu na tsatsan Annabi Isma'il. Tsatsan Annabi Isma'il an samu kabilu daban-daban, daga ciki akwai Kinana. To Kinana sai Allah ya fifita ta akan sauran kabilu da suka fito daga tsatsan Annabi Isma'il alaihi salam. To daga cikin Kinana kuma sai Allah ya zabi Quraish. Kinana ita ma karkashin ta akwai kabilu da yawa, sai Allah ya zabi kabilar Quraish sai ya fifita ta akan sauran kabilu. Lokacin da Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi suka hadu da Sayyidina Umar a Saqifatu Bani Sa'ida, gurin taron mutan Madina bayan rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, gabanin aburna Annabi, ana ta nazarin waye kamata ya mai gurbin Annabi ya jagoranci al'umma musulmi. Mutan Madina suna ga tunda su ne yan asalin Madina, cikin su ya kamata a samu wanda zai mai gurbin Annabi ya zama jagora, ya zama khalifa na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta daya hannun kuma mutan Makka suna ga ai bai kamata a samu shugaba cikin mutan Madina ba. Me yasa? Saboda mutan Makka sun fi falala. Ta ina suka fi falala? Ta kabilar da suka fito. Wannan yana daga cikin hujjan da Sayyidina Abubakar ya kafa kan nuna cewar bai kamata a samu shugaba cikin mutan Madina ba, cikin mutan Makka ya kamata a samu. Me yasa? Saboda dalilai guda biyu. Yace hum ausatul arabi nasaban wadara, saboda su mutan Makka su suka fi kowane kabila cikin kabilun Larabawa falala ta fiskar nasabarsu, saboda sun fito da kabilar Quraishawa. Kabilar Quraisha kuma kabila ce da ba kabilar da ta kai ta daukaka cikin kabilun duniya gaba daya, ba ma kabilar Larabawa kawai, duk kabilun duniya da ake da su, ba kabilar da ta kai kabilar Quraishawa daukaka. Allah ya fifita ta cikin kabilun duniya gaba daya. To Sayyidina Abubakar ya kafa hujja da wannan. Sannan kuma su ne ƴan Makka, Makka kuma a duniya ba garin da ya kai ta falala. Saboda haka wanda suka fito daga Makka kuma suka fito da kabilar Quraish, su suka fi cancanta su jagoranci al'umma musulmi. To kaga shi wannan Abu Kafsha baya daga cikin Quraishawa. Kaga kabilar da ya fito daga cikin ta makaskanciyar kabila ce. Sannan shi makaskancin mutum ne. Sannan yana cikin matsi na rayuwa. To in sun so su yi izgili wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai su danganta shi gare shi, suna ga in sun yaka sun kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam, maimakon su danganta annabi zuwa ga Hashim madaukaki ne cikin Larabawa, ko su danganta annabi zuwa ga Abdul Muttalib madaukaki ne cikin Laraba, suna ga in sun yaka ai sun daukaki annabi, tare da cewa kuma zuwa ga waɗancan ya kamata a danganta annabi, zuwa ga kakansa mahaifin babansa sai a ce masa Ibnu Abdul Muttalib, suna ga in sun matsaka sun daukake shi. To in suka nufi izgili wa annabi, suka nufi wulakanci wa annabi, sai su ce Ibnu Abi Kafsha. Shine yake bayani anan, wa huwa alladhi kanat quraishun tansubu lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hina ma yuriduna listihza'a bihi. shine shi wannan Abu Kabshan mijin Halimatu Sa'adiyya shine wanda Qurayshawa suke danganta Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi a yayin da suka so su yi izgili wa Annabi fa yaquluna sai su ce hadha bunu Abi Kabsha wannan shine dan Abu Kabsha kaga sun jingina shi zuwa ga Abu Kabsha na kansu jingina shi zuwa ga mahaifinsa da ya haife shi su jingina shi zuwa ga kakansa Abdul Muttalib wannan duk madaukaka ne saboda sun fito da kabilar Banu Hashim kabilar Banu Hashim kuma ta fito da kabilar Quraysh kabilar Banu Hashim cikin Quraysh ba kabilar da ta kai ta daukaka to in sun danganta Annabi zuwa ga mahaifinsa zuwa ga kakansa suna ga sun daukake shi saboda haka bari su kaskantar da Annabi su danganta shi zuwa ga Abu Kabsha sai su ce hadha bunu Abi Kabsha yukallamu minas sama wannan shine dan Abu Kabsha wai yana riya cewar ana masa magana daga sama kaga wannan izgili ne to wannan ra'ayi da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya kawo mana cikin wannan littafi ra'ayi ne cikin ra'ayoyi guda biyar na malamai dangane da sababin da yasa Qurayshawa suke danganta Annabi zuwa ga Abu Kabsha su ce Ibnu Abi Kabsha wato ra'ayi na farko shine wanda mawallafin wannan littafi ya ambata mana akwai ra'ayi na biyu da wasu daga cikin malamai suka ambata cewar dalilin da yasa Qurayshawa suke danganta Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Abu Kabsha su ce Ibnu Abi Kabsha dalilin shine akwai wani mutum wanda ake kiransa Abu Kabsha a cikin garin Makka wannan mutumi ya fito da kabilar Khuza'a shi da yazo in yazo Makka baya bautawa gumakan da Quraysha suke bauta sai saba musu mun san Quraysha suna da gumaka jikin ɗakin Ka'aba akwai gunki da ake kiransa Manaf gunki ne cikin gumakan Quraysha da suke bauta masa jikin ɗakin Ka'aba akwai gunkin da ake kiransa Hubal gunki ne cikin gumakan da Quraysha ke bauta jikin ɗakin Ka'aba akwai gunkin da ake kiransa Isaf shi ma dutse ne duk da cewa dutse ne amma sun ɗauke shi suna girmama shi suna bauta masa jikin ɗakin Ka'aba akwai Na'ila gunki ne da dama da Isaf da Na'ila Aisha take ce Allah ya yarda da ita asalinsu mutane ne sai suka yi ta'asa suka yi alfasha a cikin ɗakin Ka'aba da Allah ya tashi musu hukuma saboda Allah baya bari a taba ɗakin Ka'aba sai ya mai da martani shi yasa Abraha da yazo zai rusa ɗakin Ka'aba Allah ya ragaraga da shi ya turo tsuntsaye suka zo da tsakkuwa na wuta aka halakar da su sannan Annabi ya bada labari cewar ya guzu jaishul Ka'aba akwai mayaka da za su zo su yaki ɗakin Ka'aba hatta idza kanu bi baida'a min al-ard har sai sun kasance a sararin kasa sun yi shiri sun yi ready suna shirin su afkawa ɗakin Ka'aba Annabi ya ce yuksafu bi awwalihim wa akhirihim duk sai a nitsar da su cikin kasa da na farkon su da na karshen su duk sai a nitsar da su kenan Allah baya bari a taba ɗakin Ka'aba tunda aka gina shi har kuma ai tashin kiyama Allah ba zai bari a tozarta ɗakin Ka'aba shi yasa ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adhabin ali duk wanda yaso yayi ilhadi a ɗakin Ka'aba wanda yaso yayi ta'addanci a ɗakin Ka'aba Allah ya ce nudhiqhu min adhabin ali zamu dandana masa azaba mai radadi to waɗannan mutane guda biyu da Isaf da Na'ila mutane ne suka yi alfasha cikin ɗakin Ka'aba sai Allah ya mai da su duwatsu da Allah ya mai da su duwatsu Quraysha suka ce a Allah ya karrama su ya girmama su bari mu ci gaba da bauta musu sai suka ci gaba da bauta musu to akwai wani mutum da ake kiransa Abu Kabsha wanda ya fito da kabilar Khuza'a shi in yazo Makka baya bauta ma waɗannan gumakan nan da Quraysha ke bauta musu baya bauta musu shi yana da allansa wanne ne allansa shine ash-shi'ra mun san shi'ra tauraruwa ce tana sama wa annahu huwa rabbush shi'ra a cikin suratul najmi ko Allah yana cewa kuma shine ubangijin ash-shi'ra shi'ra sun dauke ta a matsayin ubangijin gijin su suna bauta masa kaman shi Abu Kabsha da ire-irensa basu san cewa ita ma ai halitta ce ta Allah kuma tana karkashin rububiyya ta Allah in Allah ya ga dama sai a neme ta a rasa ta to shi wannan Abu Kabsha din ya saba wa Qurayshawa baya bautan gumaka baya sujada wa gunki, mame yake bauta yana bauta wa tauraruwa da ake kiranta ash-shi'ra. To da ya saba musu abun yana ci musu tuwo a ƙwarya, ba sa san haka. To da annabi ya zo shi ma ya saba musu, ya ce waɗannan abubuwan da kuke bauta ba su cancanci a bauta musu ba, duka halittu ne na Allah, Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa. Sai suka ce a shi kenan, wancan Abu Kafsha da yake bauta wa shi'ira ya samu ɗa. To daga nan sai suke danganta annabi zuwa gare shi, tare da cewa shi Abu Kafsha ya fito da ƙabilar Khuza'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ƙabilar Quraysh, amma tare da haka sai suke ce masa Ibnu Abi Kafsha. Me yasa? Saboda suna ga sun yi ittifaki shi da annabi wajen saba musu dangane da allolinsu. Shi Abu Kafsha baya bauta wa allolinsu, gumakansu kenan, yana bauta wa shi'ira. Annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma baya bauta wa gumakansu, shi kuma yana bauta wa Allah. Sai suka ce kenan yanzu tunda wannan ya saba mana baya bauta wa gumakanmu, shi ma wannan ya saba mana, to mu danganta shi zuwa gare shi mana. To shine in sun so izgili wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai su danganta shi zuwa ga wannan mutumi da ya fito da kabilar Khuza'a, wanda ake kiransa Abu Kafsha, wanda ke bauta wa tauraruwa da ake kiranta ash-shi'ra. Wannan ra'ayi na biyu kenan cikin ra'ayoyi na malamai na tarihi, riwaya ta biyu. Akwai riwaya ta uku, ita kuma da ta faɗi sabanin bayanai da suka zo cikin waɗannan riwayoyi guda biyu. Dalilin da yasa Quraysha ke danganta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zuwa ga Abu Kafsha, wannan riwaya an samo ta daga Abu al-Hasan al-Jurjani an-Nasaba, ɗaya daga cikin malamai na nasaba. Mun san Larabawa ilimi na nasaba ilimi ne mai cin gashin kansa. Idan aka samu mutumin da ya san nasaba, nasaba ita ce a ce wane dan wane, jikan wane, jikan wane, jikan wane. In aka samu mutumin da ya san nasaba, zai iya irgo maka kakaninka har na 50. Zai ce kai dan wane ne, jikan wane, jikan wane, jikan wane, jikan wane, jikan wane, kai kuma dan wane ne, jikan wane, jikan, har sai ya je kan kakanninka na 50. An ce cikin Larabawa ba wanda ya kai Sayyidina Abubakar sanin nasaban Larabawa. In aka kawo masa wannan, zai irgo iyayensa da kakanninsa da kakanninsa da kakanninsa. Wannan ma haka, wannan ma haka. Ilimi ne mai matukar wahalar gaske, saboda haddace suna yana da wahala, al'amari ne da ya shafi haddana sunaye. To sai ka tarar ilimi ne mai cin gashin kansa a gurin Laraba. Kuma malamai sun yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a ɓangaren nasaba. Akwai malami na zamanin nan da ake ce masa Ibnu Khallikan, yana da littafi Al-A'lam. Al-A'lam yana kawo sunaye kuma da na nasabar, ko sunaye da wanda suka danganta zuwa ga wannan sunayen. Akwai Ibnu Khallikan, shi ma yana da Wafayatul A'yan. Akwai Al-Wafi bil Wafayat na As-Safadi, wannan zaka same shi mujalladi guda biyar. Kusan waɗannan daga cikin shahararrun littattafai da aka yi rubutu kan nasaba. Hatta littafin Imam Adh-Dhahabi Siyaru A'lamin Nubala, shi ma in ka duba zaka ga ya maida hankali sosai kan nasaba. Akwai At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad, shi ma nasaba ce. In ya ɗauko mutum, misali ya ɗauki Abubakar Siddiq, sai ya kawo kakanninsa har guda goma, to haka zai ta bi, sai ya ɗau wannan, ya ɗau wannan, ya ɗau wannan. Akwai nasaba na sahabbai, aka zo na tabi'ai, aka zo na tabi'ut tabi'in. To shi Abu al-Hasan al-Jurjani yana cikin manyan malaman nasaba, ya ce dalilin da ya sa Quraishawa suke danganta annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga Abu Kafsha, shi Abu Kafsha din laƙabi ne na kakan annabi, mahaifin mahaifiyarsa, mahaifiyar annabi Amina bintu Wahab. Wahab din nan daga cikin laƙabinsa ana masa laƙabi da Abu Kafsha. To in sun tashi sai su ce masa Ibnu Abi Kafsha. Me yasa suke ce masa Ibnu Abi Kafsha? Don su wulakantar da shi ko su tabar da shi. Tunda ai mun san in an tashi danganta mutum, ana danganta shi zuwa ga ɓangaren mahaifinsa ne, ba a danganta shi zuwa ga ɓangaren mahaifiyarsa sai kaɗan. Amma cikin Laraba dai suna gama kashe ne a danganta mutum zuwa ga ɓangaren mahaifiyarsa, sai dai a danganta shi zuwa ga ɓangaren mahaifinsa. To suna danganta annabi don su tabar da shi. zuwa ga Abu Kafsha, laƙabi ne na kakansa, mahaifin mahaifiyarsa, Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra, Aminatu bintu Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra. To shi Wahab din nan ana masa laƙabi da Abu Kafsha. To sai su danganta Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi idan suka so su izgine wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Akwai riwaya ta hudu, dama na ce kusan riwayoyi ne guda biyar, wacce ta zo ita kuma ta bambanta da riwayoyi uku da muka ambata a baya. Ita kuma riwayar tana bayyana cewar a shi Abu Kafsha kakan Annabi ne, amma ta gurin uwa. Waye kakan Annabi? Abdul Muttalib. To kakansa ta gurin uwa, mahaifin mahaifiyarsa, shine ake cewa Abu Kafsha. Kaga yanda aka tafi dan waken zagaye, aka tafi nesa tukunna, duk dai dan me, dan a tabar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun yi ta so su tabar da shi, amma sai Allah ya daukake shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kakan Abdul Muttalib, kakan Annabi, kakan Annabi, shine ake masa laƙabi da Abu Kafsha. Amr ibn Zaid ibn Asad, mahaifin mahaifiyar kakan Annabi. Kaga abun ai ya dan yi nisa. Mahaifin mahaifiyar kakan Annabi Abdul Muttalib shine Abu Kafsha. Te sai suke danganta shi zuwa gare shi in a yayin da suka so su yi izgili wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai riwaya ta karshe ta Ibn Makula, shi kuma yace a Abu Kafsha nan mahaifin Halimatu Sa'diya ne, wanda ta shahid da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To in suna so su yi izgili wa Annabi, sai su danganta shi zuwa gare shi dan su tabar da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Kuma akwai misalai wanda suke ba iyaka, wanda zaka ji su Larabawan suna gaya wa Annabi diddai dan su tabar da shi sallallahu alaihi wa sallam. Kadan daga cikin misalan, akwai lokacin da Quraishawa na garin Makka suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu wata aya da za ta tabbatar da gaskiyar manzancinsa. Sun nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu aya, in an ce aya, alama da za ta tabbatar da gaskiyar manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce ba matsala, zan kawo muku. Suka ce yanzu fa, ya ce ku kwantar da hankalin. Wata ya fito a cikensa, sai ya ce ku kalli watan can. Suka ce mun kalle shi, ya kuka gan shi a cike? Ya ce to zai dawo rabi. Sai watan ya dawo rabi. Sai kuka ce ya kuka gani? Suka ce mun ga ya dawo rabi. Sai ya ce to wannan ya ishe ku? Ka ce kai Muhammadu kana tsafi, saboda sun daga kai sun ga wata a cike. Annabi ya ce su sake daga kai su ga watan yana nan a cike, suka ga wata dawo rabi. Iqtarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar. Sai suka ce hadha sihru ibn abi kafsha. Hadha sihru ibn abi kafsha, wannan tsafin dan Abu Kafsha ne. To kaga a lokacin sun so su tabar da shi, saboda yanzu ya kure su. To tunda ya kure su, bari su zo da abin da za su kaskantar da shi a idan jama'a su tabar da shi. Basu ce hadha sihru Muhammad ba, sai suka ce hadha sihru ibn abi kafsha. Sai suka ce amma ku bari, za mu kure shi. Yanzu dai nan gashi ba gashi muna ganin wata ya rabe gida biyu ba, ya tsage rabi da rabi. Wata ne cikakke, amma sai ya rabe. Rabi ya tsaya a nan, rabi ya tsaya a nan. Kuma suna ganin shi a rabi. Sai suka ce wannan tsafin dan Abu Kafsha. Suka ce to amma za mu kure shi. Ku jira matafiya da suke tahowa daga yankin Madina, da wanda suke tahowa daga yankin Sham, da wanda suke tahowa daga yankin Yaman, bari su zo gobe da safe. Za mu tambaye su, shin a hanya da suke tahowa da daddare sun ga wata ya rabe gida biyu, ya tsage gida biyu? In suka ce ba su gani ba, kun ga kenan ya tabbata tsafi ne na Ibn Abi Kafsha. Kenan washe gari da gari ya waye, sai fatake suka dinga shigowa garin Makka, tunda garin Makka guri ne na ibada. Akwai ɗakin Ka'aba, suna zuwa su yi dawafi. In sun yi dawafi, su sadaukar da abin sadaukarwa ga gumakan da suke ɗakin Ka'aba. to sai mutane suka dinga shigowa, wasu suna shigowa ƴan kasuwa da hajarsu ta kasuwanci, wasu kuma suna shigowa don ibada. To duk fatakin da suka shigo sai Quraishawa su tambaye su, ya jiya daddare kun ga wata ya tsage, sai su ce ƙwarai mun gani, sai abun ya ba su mamaki. Wasu in suka shigo daga yankin Yaman aka tambaye su jiya kun ga wata ya tsage, sai su ce mun gani. Wanda suka shigo daga yankin Sham su ma aka tambaye su suka ce mun gani. Wanda suka taho daga Madina aka tambaye su suka ce mun gani. To anan duk sai jikinsu ya yi sani, kaga kenan wannan alamar ya ta tabbatar musu da cewar annabin gaskiya ne. To amma me ya hana su su karbi musuluncin su yi imani da shi? Saboda ba za su bar addinin iyaye da kakanni ba. Barin addinin iyaye da kakanni suna ga menene kashi to zarci. Sun yadda cewa wannan addinin akwai kamshin gaskiya a ciki, tun daga shi anan an kure su, sun nemi a kawo musu aya, an kawo musu aya, sun ce sihiri ne, kuma za su tabbatar da cewa sihiri ne. Me yasa wanda suke shigowa fatake za su tambaye su, tun da ai ba a Makka suke ba, a inda suke sun ga wata? Yaya suka ga wata? Duk wanda ya zo sai ce na ga wata, amma na ga ya tsage gida biyu, ya rabe gida biyu. To wannan sai yasa jikinsu sai ya yi sanyi. Akwai wani misali na biyu wanda Imam al-Bukhari ya fidda wannan misalin cikin sahihinsa. Shi ita ma wannan kissa da na karanta ta tsagewar wata, Imam al-Bukhari ya fidda ita cikin Sahihul Bukhari. Ita kuma kissa ta biyu wanda ita ma anan sun kira annabi da wannan suna Ibnu Abi Kabsha da nufin tafarwa. Wannan ta faru da wasu daga cikin ƴan kasuwan Makka. Sun fita daga Makka sun tafi Sham, dama in sun dauki hajarsu ta kasuwanci kamar yadda muka sani, inda suke tafiya yankin Sham can suke tafiya da kasuwancinsu. To sun ɗibi hajarsu ta kasuwanci ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan, sun tafi yankin Sham. Sai aka yi gamdakatar, aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ɗan aikensa da wasiƙa zuwa ga sarkin Sham Hiraqal. Hiraqal shine sarkin Sham. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da wasiƙa yana kiransa zuwa ga musulunci. Aka kai masa wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bude ya ga bismillahir rahmanir rahim min Muhammad bin Abdullah rasulillah ila Hiraqal azimir rum, daga Muhammad dan Abdullahi manzon Allah zuwa ga Hiraqal sarkin Rum. Aslim taslim, ka musulunta sai ka zauna cikin aminci da walwala. To da ya duba sai ga wannan takaddar ta taho daga yankin Hijaz. Ina ne Hijaz? Makka, Madina, Taif, duk ana kiransu Hijaz. Sai ce aiko na ji cewar shekaran jiya mutanen wancan yanki sun shigo ƙasata da zimmar kasuwanci. Aka ce haka ne mai martaba. Sai ce to aje a kira masa su. Aka kira su Abu Sufyan da shi da tawagarsa mutum 30 wanda suka zo kasuwanci yankin Sham. Da suka zo sai ce yana so zai musu tambaya. Wata wasiƙa ce ta zo masa jiya, sai karanta min Muhammad bin Abdullah rasulillah. Yace kun san wannan mutumi? Suka ce mun san shi, kabila ɗaya muke da shi, ba Quraishi ne, mu ma dukan mu Quraishawa ne. Sai sarkin Rum yace to a cikin ku waye yafi kusa da shi ta fiskar dangantaka? Abu Sufyan sai ya ce ni na fi kusa da shi ta fiskar dangantaka. Sai ya ce to zo ka tsaya a nan, zan maka tambayoyi a kansa, ka bani amsa. Sai ya ce wa sauran abokan tafiyan Abu Sufyan, ƴan kasuwa da suka zo tare da Abu Sufyan, ko kuma ku tsaya a bayansa, in ya yi ƙarya ku ƙaryata shi. Wato in Abu Sufyan ya yi ƙarya, in ya tambaye shi tambaya, wajen ba da amsa ya yi ƙarya, su ƙaryata shi. Abu Sufyan ya ce bismillah ina jinka. Ya yi tawar Abu Sufyan tambayoyi, Abu Sufyan yana ba shi amsa. Yaya nasabar ku take a cikinsa? Yaya nasabarsa take a cikinku? Nasaba annabi kin. Sai ce ai annabi a cikinmu ya fi kowa nasaba wacce take maɗaukakiyar nasaba, tunda ya fito daga ƙabilar Banu Hashim. Ƙabilar Banu Hashim kuma cikin ƙabilar Quraishawa ba ƙabilar da ta kai ta ɗaukaka. Ya ce to masu rauni ne suka bi shi ko masu ƙarfi? Abu Sufyan ya ce masu rauni. Sai ya ce haka annabawa suke. in Allah ya aiko su masu rauni ne suke bin su. Sannan wancan amsa da ya bashi na farko cewa shi ya fito daga nasaba wacce take mafi daukaka, sai shi Hiraqal yace haka Allah yake, in ya tashi aiko annabawa yana aiko su cikin nasabar da tafi kowace nasaba daukaka. Sai yake tambayansa cewar shin a cikin iyayensa akwai sarki wanda ya taba sarauta? Sai Abu Sufyan ya ce babu. Ya ce to da akwai wanda ya taba sarauta cikin iyayensa, sai in ce mulkin iyayensa yake nema. Ya ce to wannan yana nuna mun cewar alama ne da take nuna shi manzo ne. Ya ce da a ce ina tare da shi ko zan samu damar isa gare shi, da sai na wanke masa kafafunsa, alama yana nuna kaman zai sallama. To anan yan fadansa sai suka tada hargitsi da hayaniya, sai ya ce kai da Allah wasa nake muku. Tsoron kar ya rasa mulkinsa, amma a zuciyarsa ya yi nufin ya karɓi musulunci. To amma da ya kula da cewan fadawansa da ƴan fadarsa da ƴan kanzaginsa za su masa tawaye in ya karɓi musulunci, sai ce a wasa nake mu. Abu Sufyan abun sai ya ɗaure masa kai, sai yake cewa ba da dan tsoron kar ya yi ƙarya ya kunyata ba, wallahi da ya yi ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shine a ƙarshe da suka fita da shi da waɗannan tawaga da suke tare da su, sai yake ce musu kai na yi mamakin wannan al'amari. Yace Amira Amru bin Abi Kabsha, ya so ya izgini wa annabi kenan. Yace kai al'amarin ɗan Abu Kabsha ya girmama, ku duba ku ga yanda sarkin Rumawa yake tsoronsa. Sai kira shi da Ibnu Abi Kabsha. Me yasa? Saboda yanzu Allah ya nuna ɗaukaka annabi, shi kuma yana so ya tabar da annabi. Ta yaya Allah ya nuna ɗaukaka annabi? Sarkin Rumawa tunda a wancan lokaci Rumawa da Farisawa ba yankin da ya kai su dukiya da ƙarfin makami da mayaka da adadi da ƙarfi za su iya karya wanda suke so. To sai gashi kuma yana ga annabi, yana ga kama a tafin hannunsa yake, kuma a ce sarkin Rumawa yana tsoron annabi. Kaga wannan ɗaukaka ce ga annabi. To sai ya yi nufin ya tabar da annabi, sai yake cewa ƴan tawagarsa Amira Amru bin Abi Kabsha ya ce kai al'amarin ɗan Abu Kabsha ya girmama, ku duba ku ga yadda sarkin Rumawa yake tsoronsa. To kaga wannan duka misalai ne da za su fito mana da cewar Quraishawa idan suna so su tabar da annabi, suna so su kaskantar da annabi, suna so su masa izgini, sai su kira shi da Ibnu Abi Kabsha. In kuma ana zaune ƙalau, sai su kira shi da Muhammadu. Lokacin da aka yi yakin Uhud aka kammala, mun san mushrikai na Makka Allah ya ba su nasara kan musulmai, saboda musulmai sun saba umarnin annabi, sai Allah ya sallada abokan gabansu a kansu. Haka al'amarin yake, sunna ce ta Allah, a duk lokacin da al'umma suka kauce hanya Allah, sai Allah ya sallada makiyansu a kansu. Amma in suka yi riko da addini, suka zauna kan turba, suka bi Allah, to sai Allah ya ba su kwarjini da buwaya da ɗaukaka da kariya, ya sa haiban su a idan abokan gabansu. Amma idan suka saki hanya Allah, sai Allah ya ɗora abokan gabansu a kansu. To abin da ya faru a Uhud kenan. Annabi ya yi umarni wa wasu daga cikin sahabbansa a kansa su zauna a wani dutse da ake kiransa Jabal Ruma, kar su sauko. Dutsen yana nan a area Uhud, mutum 60. Ya ce ko an yi nasara a kanmu kar ku sauko, ko mu muka yi nasara kar ku sauko. Lokacin da musulmai suka fara yin nasara aka kora mushrikai, sai suka ce a to mu sauka mu ɗebi ganima, ka a yi banda mu. Shugabansu ya ce a'a, kar ku mance fa annabi ya ce kan mu sauka, ko an yi nasara a kan musulmai kan mu sauka, ko musulmai ne suka yi nasara kan makiyansu kan mu sauka. Suka ce ba za a yi ba mu ba, sai suka sauka, sai suka bar shi da ƴan tsiraru. To anan tunda an saba umarnin annabi, sai al'amarin ya juya, sai Allah ya ba da nasara wa makiya. Allah sai ba da nasara makiya, aka kashe mutane masu yawa cikin sahabban annabi, aka raunata masu yawa, don wanda aka kashe ba su gaza mutum 70 ba cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka raunata kuma ba iyaka, annabi kansa yana cikin waɗanda aka raunata. An fasa annabi sallallahu alaihi wasallam goshinsa, fiskarsa ta wanke da jini, an karya masa haƙoransa na gaba, sallallahu alaihi wa sallam. Sahabbansa ma suka nemi labarin annabi suka rasa, jikin kowa yayi sanyi an dauka cewar an kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shedan kuma yana ta zaga filin Uhud yana yekuwa cewa kutila Muhammadu, kutila Muhammadu. To wannan ya sa jikin duka musulmai yayi sanyi ce an dai an kashe annabi, ai al'amari ya balbalci, komi ya lalace in dai an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai aka wayi gari, kowa yana ga kawai an kashe annabi, babu wanda ma yake tantama cewa ba a kashe annabi ba. Inji Ibn Abbas, Allah ya yarda da shi, yace muna haka, yace muna haka can sai annabi ya fito ya bayyana tsakanin wasu duwatsu, ashe annabi yana tsakanin waɗannan duwatsu din. Yace Ibn Abbas yace da tafiyansa muka gane shi cikin duhun dare, lokacin kowa dauka an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam, yace sai muka ji farin ciki. Abin da ya same mu ba sai bai dame mu ba, tunda muka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, sai zama abin da muka ya same mu ma bai daga mana hankali ba. Na kashe wasu da aka yi, na rauni da aka yi ma wasu, wannan sai bai daga mana hankali ba da muka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye. Yace da annabi ya iso inda muke, mun taru mu ya mu musulmai, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya iso inda muke, ya dan hawo kan dutsen da muke, sai yake cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin dammau wajha rasulihi. Nabi yace fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka yi jina-jina da fiskar annabinsa. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan har ya iso ga sahabbansa. Lokacin da ya iso sai ya zauna a cikin su, bayan ya zauna da awa guda sai ga Abu Sufyan. Abu Sufyan din nan da muke ta ambatansa daga baya musulunta, kuma musuluncinsa ya yi kyau, yana cikin sahabban annabi. Sai dai gabanin ya musuluntan, galibi idan an zo artabu tsakanin mushrikai da musulmai shine ke jagorantar mushrikai, shi yasa ma zaka ji suna ce masa sarkin Makka shi Abu Sufyan. To annabi yana zaune cikin sahabbansa, sai ga Abu Sufyan ya zo da shi da tawagarsa inda musulmai suke, sai ya ce ul hubal yau kama daukakar hubal ta bayyana, ma'ana hubal ya ba su nasara, sun yi nasara akan musulmai. Hubal gunkin su ne na Makka, yanzu shine ya ba su nasara, suka yi nasara akan musulmai, shine ul hubal. Yau hubal ya samu daukaka, tunda har ya ba mu nasara, muka yi nasara akan musulmai, muka kashe mutum 70 cikin mutanen Muhammadu. To sai yake kwala kira, yake cewa aina buna abi kabsha, ina dan Abu Kabsha yake, annabi kenan, yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam. Aina buna abi Quhafa, ina dan Abu Quhafa yake, yana nufin sayyidina Abubakar. Aina bunul Khattab, ina dan Khattab yake, yana nufin Umar. Sai annabi yace la tujibuhu, kar ku amsa masa, ku kyale shi. Saboda wani lokaci mutum ya zo yana ta maka magana, kai shiru ka kyale shi ya fi ciwo, ka ki mayar masa da martani, ko da fada ya zo kai sai kai shiru, to wannan ya fi ciwo. Annabi ya ce ku shiru, kar ku kula shi, ku kyale shi. Sai juya gurin abokan tafiyarsa, sai yake ce musu waɗannan da kuka ji na kira sunansu da Ibn Abi Kabsha. A nan gurin ya kira annabi da Ibn Abi Kabsha don me? Don taɓarwa da ƙasƙantarwa. Yace waɗannan da kuka ji na kira sunansu da Ibn Abi Kabsha, da Ibn Abi Quhafa, da Ibn al-Khattab, dama duk su suka tsone musu ido. Da annabi sallallahu alaihi wasallam, da Abubakar, da Umar, su suka tsole mutan Makka ido, mushrikai. Sai yace waɗannan da kuka ji na kira sunansu duk an kashe su, an kiyan muku da sharrinsu. Umar ya sai kasa danne ransa, sai yace ƙarya kake makiyin Allah, waɗannan mutane da kake ga kama an kashe su suna nan a raye, Allah ya bar maka su su yi ta muzanta ma, suna bakanta ma, suna fusata maka, suna nan a raye. Sai sake cewa ul hubal, aiko duk da suna rayen kam, hubal ya ɗaukaka, tunda ai an kashe muku mutane masu yawa, an raunata muku masu yawa. Sai suka tambaye annabi me zamu, wani martani zamu mayar masa. Annabi ya ce ku ce Allahu a'ala wa ajal, Allah shi yafi girma kuma yafi ɗaukaka. Duk ɗaukakan hubal ta ƙarya ce, ta Allah ta fi girma kuma ta fi ɗaukaka. To kaga a wannan takaitacciyar kissa, Abu Sufyan ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam da Ibn Abi Kabsha don ya taɓar da annabi sallallahu alaihi wa sallam. a nan gurin ya ce wa durratil barakatu ala ahali dhakal bait, wato zai karkare bayani dangane da shayar da annabi da aka yi a badiyatu bani sa'ad gidan halimatu sa'diya. Ya ce wa durratul barakatu ala ahali dhakal bait alladhina arda'uhu muddata wujudihi bainahu, sai aka yawaita albarkatu wa mutanen wannan gida. Wani gida? Gidan su halimatu sa'diya, gidan da aka shahada annabi, kamar yadda muka yi bayani dai makon da ya gabata cewa Allah ya sanya albarka cikin wannan gida. Da gida ne da ba su da abin da za su ci, sai su wuni su kwana ba su samu abin da za su ci ba. Dama galibi abincinsu muka ce nono ne na raƙuma, to raƙuma kuma a bushe take, babu wani nono da za a samu a sha daga gare ta, babu ciyayi, fari, suna fama da fari, ƙasa tana bushe, ba abin da dabbobi za su ci balle a samu nonon da za a sha a matsayin abinci. Ba su kuma da kuɗin da za su je su siyo abinci, dama nonon da shi suke dogara a matsayin abincinsu. To nono kuma baya samuwa saboda dabbobi ba su samu ciyayi sun ci ba, ta ya za a yi a samu nono? To amma kasantuwa annabi a cikin wannan gida, sai Allah ya yawaita albarkar gida, sai aka wayi gari kullum aka zo hantsar raƙuma za a ga cike da nono, in akuya ce za a ga hantsar ta cike da nono, za a sha a ƙoshi har a ba ma makwabta. To wannan na daga cikin albarkatun da Allah maɗaukakin sarki ya yawaita a wannan gida, kasantuwar annabi yana cikin wannan gida sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shine yace wa durratul barakatu ala ahli dhakal bait, sai aka yawaita albarkatu ga mutanen wannan gida, gidan halimatu sa'diya. Sai aka wayi gari duk zaman da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a wannan gida, sun mance ma da wani abu wai shi yunwa, sun mance da wani abu wai shi matsi na rayuwa ko kunci na rayuwa, sun rayu cikin walwala ba su da wata damuwa, sai ma dai a zo a koka musu su biya mu wani bukatarsa, amma su ba za su je su koka ma wani ba saboda kasantuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan gida. Alladhina arda'uhu muddata wujudi, wadanda suka shayar da annabi albarkatu ya yawaita a gidansu gwargwadon muddan da annabi ya zama yana sami a wannan gidan, kasantuwa annabi a wannan gidan bainahum a tsakaninsu. Wa kanat tarbu an arba'i sanawat, muddan da annabi ya kwashi yana zaune a wannan gida za ta haura shekaru hudu. Wannan shine ƙarshen bayani dangane da shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙauyen Banu Sa'ad ƙarƙashin halimatu sa'diya. Maudu'i na gaba da zamu je gare shi shine hadithatu shaqqi sadr, shi ma wannan maudu'i ne wanda yake da muhimmanci sosai. Hadithatu shaqqi sadr, hadisar tsaga kirjin annabi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tsaga kirjinsa kamar yadda zamu gani cikin hadisa. Yace wa hasala lahu wa huwa bainahum hadithatun muhimmatun wa hiya shaqqu sadrihi wa ikhraju hadhi ash-shaytani minhu. Wannan yana yar muqaddima ce kafin ya kawo bayanin yanda abun ya faru. Yace wa hasala lahu wa huwa bainahum hadithatun muhimmatun, wata hadisa wacce take mai muhimmanci ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa tsakanin mutanen ƙauyen Banu Sa'd, yana rayuwa ƙarƙashin halimatu sa'diya. Kenan gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ƙarƙashin halimatu sa'diya, aka zo aka tsaga kirjinsa, aka yi wannan hadisa ta faru ta tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya shaqqu sadrihi, kenan wannan laƙabi ne da malaman sira suka yi ma wannan aiki da aka yi wa annabi na tsaga kirji, suna kiranta hadithatu shaqqi sadr, hadisar tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisa ta tsaga kirji yace an yi ta ne dan a fitar da rabon shedan daga zuciya annabi, shine yace wa hiya shaqqu sadrihi wa ikhraju haddi shaytani min, ita wannan hadisar ita ce tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fitar da rabon shedan daga kirjin annabi din sallallahu alaihi wa sallam. Fa hadatha zalika inda halimata khawfan, wannan hadisa da ta faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na tsaga kirjinsa ta haifar da tsoro mai tsanani wa Halima,
saboda Halima tana ga wasu makiya ne ko wasu ƴan damfara ne ko wasu ƴan kidnappers ne suke so su halaka annabi ko kuma wasu matsafa ne sun ga albarkar da ke tattare da annabi suke so su halaka shi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya haifar da tsoro mai tsanani ga Halimatu Sa'adiyya faraddatu ila ummi wannan yasa ta dauki annabi ta maida shi gurin mahaifiyarsa annabi yana zaune a gurinta har bayan an yaye shi mun san bayan an yaye annabi Halima ta je gurin mahaifiya annabi ta nemi mahaifiya annabi ta bar annabi ya ci gaba da zama a gurinta saboda albarkatun da ta gani tattare da annabi mahaifiya annabi ta ce ba matsala je ki da shi ya ci gaba da zama a gurinki ta koma da annabi annabi ya kai shekara 3 bata maida shi gurin mahaifiyarsa ba da ya kai shekara 4 wannan hadisar ta faru sai ta tsorata kar annabi ya halaka a hannunta in ya halaka a hannunta tana ga za ta shiga damuwa za ta samu matsala Quraisha ba za su yadda ba ta taro match din da ba za ta iya ba saboda Quraishawa kabila ce wacce ake ganin ta mai karfi kabila ce wacce ake ganin ta mabuwayiya ta buwayi kowace kabila kowa tsoranta yake to yanzu annabi ya mutu a hannunta wasu suka halaka annabi a hannunta to tana ga ta dawo wa kabilar ta bala'i dan Quraisha ba za su yadda ba to wannan yasa ta firgita ta tsorita faraddatu ila ummi sai ta maida annabi sallallahu alaihi wasallam gurin mahaifiyarsa wa haddathat haqa'ila take bada labari wa mahaifiyar annabi tana mai cewa bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmin lana lokacin da shi Muhammadu ya kasance shi da ƴan uwansa tsare kunsa sa'o'insa cikin kananan dabbobin mu suna mana kiyo khalfa buyutina a bayan dakunan mu iz ata akuhu muna haka sai ga dan uwansa yazo wane ne dan uwansa dan uwansa na shayarwa in ba amince ba Abdullahi in ba amince ba mun ce Halima lokacin da ta dauko annabi za ta shayar da annabi tana da da karami da ake kiransa Abdullahi sai zama tare ta shayar da su ta shayar da annabi ta shayar da Abdullahi a lokaci guda to sai zamanto sa'o'in juna ne tare suke tashi lokacin da suka dan tasa suka kai shekara 4 sai ake ba su kananan dabbobi su fita da su kiyo to lokacin wata rana sun fita da waɗannan dabbobi kiyo kamar yadda yake bayyanawa a nan suna cikin dabbobin suna kiyo kananu tace iz ata akuhu ya abi sai ga dan uwansa na shayarwa Abdullahi kenan ya taho a guje ya abu ma'ana ya taho a guje fa qala li wa li abihi lokacin da yazo sai ya ce min dani da mahaifinsa waye mahaifin annabi kenan mijinta ko zai zama mahaifin annabi na shayarwa sai ya ce mun ni da mahaifinsa na shayarwa zaka akhil qurashi wancan dan uwan nawa ba quraishi annabi kenan kad akhadahu rajulani wasu mutane guda biyu sun zo sun kama shi alaihima thiyabun bidun suna sanye da tufafi fararen tufafi sun zo sun kama shi fa ajja'ahu sun kwantar da shi fashaqqa batnahu sai suka tsaga cikin sa kaga anan gurin ba kirji ake magana ba ana maganan sun tsaga cikin sa fahuma yasutanihi suna can bayan sun tsaga cikin nasa suna ta tusa hannunsu a cikin cikin nasa iya shi abin da ya gani kenan shine ya ruga da gudu ya je yana bada labari wa mahaifiyarsa da mahaifinsa cewa wancan dan uwa nawa ba quraishi wasu mutane guda biyu sun zo suna sanye da fararen tufafi sun zo sun kama shi sun kwantar da shi sun tsaga cikinsa suna ta cusa hannunsa a ciki shi yana fahimtar ma kaman sun kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Halima sai take cewa fa kharajtu ana wa abuhu sai muka fita ni da mahaifinsa na shayarwa ke nahawahu muka tafi gurinsa fa wajadnahu muntaqi'an launuhu lokacin sama laka ya bunayya me yasa me ka ya dan dana da ita da mahaifin annabi na sharwa suke tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa me yasa me shi fa qala sai annabi yace ja'ani rajulani wasu mutane ne guda biyu suka zo mu alaihi ma thiyabun bidun suna sanye da fararen tufafi fa qala ahaduhuma li sahibi sai dayan su yace wa dayan ahuwa shine wannan kala na'am sai wancan ɗayan ya ce ƙwarai kwa shi ne fa'aqbala yabtadirani, sai suka taho suna ta sauri, kowa Allah Allah yake kama ni, wannan yana Allah Allah ya kama ni, wannan ma yana Allah Allah ya kama ni, shine ma'anan yabtadirani, suna ta saurin kama ni, suna ta gaggawan kowane ɗaya daga cikin su ya kama ni. Lokacin da suka kama ni, fa'ajja'ani, sai suka kwantar da ni, fashaqqa batani, sai suka tsaga ciki na, faltamasa fihi shay'an, sai suka ciro wani abu daga ciki na, kenan duk abin da suke annabi yana kula da abin da suke, yana cikin hayyacinsa, duk da sun tsaga cikin nasa bai fita a hayyacinsa ba. Yace sai suka tsaga ciki na, faltamasa fihi shay'an, sai suka nemo wani abu a cikin cikin nawa, fa akhadahu, sai suka ciro shi, wa tarahahu, sai suka yadda shi a ƙasa, wala adri ma huwa, ban san menene wannan abun ba. Wannan riwayar da mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin ya kawo mana, riwaya ce da tazo cikin Siratu Ibn Hisham, riwaya ce ta Ibn Ishaq, ta danyi bamban kadan da riwayar da tazo cikin hadisi. Wannan riwayar na tsaga kirjin annabi tazo cikin hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, hadisin Anas dan Malik. Shi hadisin Anas dan Malik zamu ji ba ciki bane aka tsaga, kirji aka tsaga, amma wannan riwayar ta bayyana cewa ciki aka tsaga. Duk da cewa ita wannan riwayar da aka kawo mana anan, an kawo mana ita a takaice, riwaya ce wacce take da tsayi, tana da fadi, dan ba a yi batun cewa an wanke zuciyarsa, a cikin me aka wanke zuciyarsa, da me da wani ruwa aka wanke, kaga duk riwayar bata bayyana ba. Amma riwayar da tazo a fadade ta yi bayanin yanda aka tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa sallam, riwaya ce ta Siratul Halbi. Siratul Halbi ya kawo riwayar a cikakkenta, ita ma riwayar ta Imam Muslim ta zo ne a takaice. To ina ga gabanin mu duba fa'idoji da darussa na tsaga kirjin annabi, wace hikima ta sa aka tsaga kirjin annabi, aka fitar da wannan abin da annabi ya yi bayani a cikin wannan riwayar da muka karanta. Gabanin mu duba hikimar da darussa da fa'idoji da ya kunshi ko suka kunshi tsaga kirjin annabi da fitar da wani abu daga cikinsa. Ina ga za mu karanta riwayoyi guda biyu, riwayar Imam Muslim idan muka karanta ta, muka karanta ɗaya riwayar, za su fito mana da abun sosai fili, da riwayar Imam Muslim da riwayar Abu Nu'aym wanda Ibn Kathir ya kawo ta cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya, Imam Adh-Dhahabi ya inganta ta. To ina ga saboda ƙurewar lokaci, kamar lokaci ba zai ba mu dama wajen karanta riwayoyin ba, in mun karanta riwayoyin dukan su muka hada su, za su fito mana da surar yanda abun ya faru, wato za su bayyana mana abun dalla dalla, da ma yanda aka yi, da har yanda aka yi aka dinke kirjin annabi din sallallahu alaihi wa sallam bayan an fidda abun da aka fidda. Sannan kuma da ƙarshe sai mu zo mu duba darussa da fa'idoji da tsaga kirjin annabi ko cikin annabi ya kunsa, sannan kuma shin kirjin sa aka tsaga ko cikin sa aka tsaga. Duka ina ga wannan zamu jinkirta bayani akan sa, sai Allah kai mu mako na gaba. Mawdu'in mu dai ya ce hadithatu shaqqis sadr, hadisan tsaga kirji, amma a cikin bayanin ba a yi bayanin tsaga kirji ba, an yi bayanin tsaga ciki. To idan muka zo mako mai zuwa muka karanta riwayoyin, zamu ga ina ne actual aka tsaga, shin kirjin sa ne aka tsaga ko kuma cikin sa aka tsaga, sannan da aka tsaga din menene aka fitar da shi daga kirjin nasa ko kuma cikin nasa. Wannan duka bayanan za mu jinkirta su, sai Allah kai mu mako na gaba. Abubuwan da muka karanta wanda suke dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ita ce mutum da ya bada jinginan abun amfani ga wani,
misali kaman abun hawa ko waya ko kuma wani abu da za a iya amfani da shi kamar gona haka ko gida kaga da za a iya amfani da su. To menene halaccin amfani da abun da aka baka jingina? Halaccin zai koma ga sharadin da kuka yi da shi mai abu da ka'idar da kuka aje. Ya baka jinginar wannan abu amma da sharadin bai yadda kai amfani da shi ba har zuwa lokacin da ya dawo maka da dukiyar ka ya karbi abunsa, saboda haka anan bai halatta kai amfani da shi ba. Amma idan aka baka jinginan ba tare da ka'ida ba, ba tare da sharadi ba, za ka iya amfana da shi. Wannan shi ne ra'ayi mafi rinjaye na malamai, cewa a lokacin da mutum ya baka jingina bai sa ma ka'ida ba, bai sanya maka sharadi ba, aka bar abun a sake, to za ka iya amfani da wannan abun jinginan a lokacin da ya karbi wani abu a gurinka. Sai dai kuma idan abun ya salwanta, to za ka biya. In ya salwanta a hannunka za ka biya. Suka ce a'a sai inda in kayi ganganci, wato akwai ra'ayoyi guda biyu na mana, suka ce in ya salwanta za ka biya. Misali ya lalace, in waya ce aka baka kana amfani da ita yau da gobe yau da gobe, sai ta lalace, suka ce za ka biya. Suka ce a'a ba za ka biya ba sai in kayi sakacin lalacewanta, ma'ana baka rike ta ta yadda ya kamata ba, kayi ganganci har ta lalace, to anan za ka biya. Amma in baka yi ganganci ba babu biya a kanka. To wasu kuma suka ce dan ma ka fita daga wannan lalacewa ko rashinsa, rashin amfani da shi din shi yafi, ka aje har zuwa lokacin da ya dawo maka da dukiyarka sai ya karbi, ya karbi abunsa. Wa alaikum assalam. Na'am. Zaka ci gaba da amfana da ita farai. Sai dai in shi mai abun shi ya sa maka ka'ida, ya sa ma sharadi cewar wannan bishiyar jingina ce gare ka amma ban halatta maka ƴaƴan ba. Yawwa. To dama dai almuslimuna ala shurutihi. In ka yadda shi kenan, in kuma baka yadda ba kaga sai ya kara gaba. Na. Ai jingina bambanta da bashi. Bashi fa yanzu agaji da taimako kake nema ba tare da ka bada wani abu ba. Yanzu kuma an yi wan-wan ne, kai ka bayar da dan a taimaka maka da wani abu, shi kuma abin da ka bayar din in ba ka'ida ko sharadi ka sa ba, dama ana kallon sa ta fuska biyu ne. Fuska na farko, yanzu ba abu dukiyanka nan fa da ka bani, akwai garantin zan dawo ma da shi, saboda wani zai iya karban bashi shikenan sai ya cika wandansa iska ya kara gaba. To amma in kasancewa akwai abunka a gurina, dole za ka dawo da wannan bashin abin da ka karba, ka karbi kayanka. Wannan fuska ta farko. Fuska ta biyu, ka taimaka min ni ma na taimaka maka, ka taimaka min ina da bukata zuwa ga kuɗi, shi kuma wannan abun amfanin yanzu ba shi bane bukata ta, kuɗi nake bukata, kai kuma da na baka watakil kana da bukatuwa zuwa ga wannan abun amfanin, sai ka amfana da shi, ni kuma ka bani kuɗi in janye bukatuna, lokacin da na samu kuɗin na dawo maka da shi sai ka dawo min da abuna, kamar taimakekeniya ne, sashe ya taimaka sashe. Amma in batun bashi ake, shi mai bashin ne kawai ya taimakawa wanda ya bada bashi, ya ba wa bashi, sabanin jingina kowane bangare zai iya amfana, sai dai in shi mai abu ya sa ka'ida, ya sa sharadi, to kaga ta ba zai amsa sunan bashi ba. Shi yasa malamai da suka zo babinsa daban na bashi ma daban, ba su hada su a babi guda ba. Alaikum assalam. Na. Na.
shi wanda aka bashi jingina a gurin sa ba shi zai biya ba. Maganganu guda biyu ne na malami. Na farko suka ce tunda shi aka bawa yana karkashin sa shi zai biya kawai kada'an shi wanda aka bada jinginan a hannunsa, tunda a hannunsa abun ya lalace to shi zai biya. Malamai na farko. Na biyu kuma suka ce a ba za a tilasta masa biya ba sai in yayi gangancin bacin abu. Ra'ayin malamai na biyu zai dawo masa da kudinsa. Yanzu wanda aka bada jingina a hannunsa ba shi ya lalata abu ba, shi kuma an karbi kudinsa ko? To za a dawo masa da kudinsa, shi kuma wannan da abu ya lalace a hannunsa shi zai gyara, ba wai wancan mai asalin abun ba. Ka gane? Ba wai mai asalin. Yanzu kai kana da waya, sai ka bada ita jingina wa Malam Ibrahim, sai ya dau naira 2000 sai ya baka. Ka tafi yana amfani da waya sai ta lalace. To malamai sai suka ce Ibrahim zai gyara waya, saboda kai wayanka a hannun sanda ka bashi lami lafiya ka bashi, saboda haka yanda ka kawo masa lami lafiya ya sallama maka lami lafiya, za ka dawo masa da dubunsa biyu shi kuma ya sallama maka wayanka lami lafiya yanda ka bashi. Wannan ra'ayi na farko na malamai. Ra'ayi na biyu suka ce ba za a tilasta masa ya biya ba, saboda koda a hannunka take irin wannan bacin za ta iya yi, amma idan ya zamanto da ganganci ya bata ta, ya yi sake ta baci, misali ya ba yara suna ta wasa da ita, wanda watakila inda nasa ne ba zai ba yara ba, za a ce wannan akwai ganganci, a nan suka ce to dole sai biya. Amma in ba ganganci haka kawai normal kaddara ta Allah ta sa wannan waya ta lalace, to ba zai biya ba. Wato kai kana magana ne kan ra'ayin malamai na biyu, nan babu biya a kansa. Za ka dawo masa da kudinsa 2000 ka karbi wayarka, saboda kaddara ce wacce koda a hannunka suka ce za ta iya, zai iya faruwa. Saboda haka in ba wai ganganci yayi ba, to ba zai gyara maka wayar ba. Malaman farko kuma suka ce a babu dubiya zuwa ga ganganci ko rashinsa, kai dai ka kawo masa abun kalami lafiya, to ya kamata in ya tashi ya sallama maka lami lafiya. Wannan ra'ayin malamai na farko kenan. Na biyu ne suka ce a za a tantance da ganganci ya ta lalace ko kuma ba da ganganci ba. In ba da ganganci bane ba za a dora masa biya ba, in kuma da ganganci ta lalace to dole sai ya biya. To wannan shine. So malamai na uku kuma da suka zo suka ce asali ma da kawai ya aje kariya ya amfani da shi, musamman in abu ne wanda zai lalace. Yanzu ka gona ai ba za a ce za ta lalace ba, dan ka noma ta ba za a ce ai ka lalata gona ba. Yawwa, to kaga wasu ma sun fi so a noma ta maimakon a bar ta tana ajiye. In tana ajiye haka ba a noma ta ne ma za ta lalace. To kaga irin wa'annan su babu iskali. Abinda zai iya lalace kamar waya ko abun hawa ko makamancin sa, Allahu ta'ala alam. Abubuwan da muka karanta na da dai Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Allah albarkaci rayuwarmu da kuma rayuwar zuriyarmu. Allah ya sassauta mana farashi da abubuwan bukata da abubuwan masarufi. Ya Allah karka kama mu da laifuffukanmu ko kuma laifuffukan wasu daga cikinmu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.